manaje muzini
jekale mana
nokotulu zuwa awadarahu arda yaqul lakum wa jawabikum wa takunu min ba'di qawsadihin
a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن شاء الله تعالى دامو دورا كان كراتمو جيا إمبو من تابا من فارا كراتو تكون ونن سورة من البركة واتو سورة يوسف وما من قوانا كان آية تشدا فدن أبنجي سبحانه وتعالى إن ربك عليم حكيم to kamar yadda muka yi bayanin wannan sura mai albarka jiya mun ce sura ce wato wadda ta hada masaloli na hukunce hukunce da yawan gaske sura ce wanda kai tsaye ta tattauna akan masaloli na tauhidi kade ta Allah subhanahu wataala da kuma jajircewa akan bin Allah da riko da gaskiya da kuma har yanzu wannan sura ta yi mana bayani karara mu'amala tsakanin al'umma musamman ma mutane da suke wato da suke da ɗabi'a iri-iri musamman matsala da ya shafi matsala na hasada musamman matsala da ya shafi wato abin da ya shafi kaidin mata da kuma yadda mutanen Allah suke shan wahala a cikin rayuwa wajen tsallakawa fage-fage na jarrabawa da kuma irin sakamakon da Allah subhanahu wataala wato yake ba mu mutanen da suka zabi bin Allah to yau insha Allah zamu shiga kai tsaye wato cikin wannan kisa ta wannan annabi babban annabi annabi Yusuf dan annabin Allah annabi Yaqub dan annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam Ubangiji subhanahu wataala yana cewa lagarkana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatu lisailin hakika a cikin tarihin annabi Yusuf alaihi salam da yan uwansa guda 11 akwai ayoyi lisailina wato ga masu neman labarin annabi Yusuf alaihi salam kamar jiya mun karanta dalilin saukar wannan sura cewa wato Yahudawa sun tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin Annabi Yusuf da ƴan uwansa Allah madaukakin sarki kwatokwam ya saukar da wannan sura inda yake ba da cikakken tarihin Annabi Yusuf wato da ƴan uwansa saboda haka Allah ya ce akwai ayoyi masu yawan gaske ga mutanen suke neman labarin Annabi Yusuf Ubangiji ya ce iskalo lu Yusufu tuna yayin da wasu daga cikin ƴan uwansa suke gaya ma annabi Yusuf alaihi salam wa akuhu da ɗan uwansa Bunyaminu wanda yake shine shakikinsa domin wayancan su goma mahaifiyarsu ɗaya shi kuma annabi Yusuf alaihi salam su biyu ne wanda suke mahaifiya ɗaya amma dukkansu ma'ayan annabi Yaqub alaihi salam ne su 12 to su wa'annan suke gaya mashi annabi Yusufa wato cewa da shi da ɗan uwansa Bunyaminu din suke ce masa ai ku biyon nan ku ne a habbu ila abina minna mahaifinmu ya fi son ku mahaifinmu ya fi son ku wa nahnu usbatun amma shi mahaifinmu ya kasa fahimta mu jama'a ne yana sadi wannan a hakura da wannan aikin a hakura da shi don Allah sai mun tashi sai ta daukar hankalinmu a karatun ka ce ya sauka mun gane ko suke cewa su suna da'awa da yawan su suna da'awa da yawan su cewa ai ku biyu ne a gurin mahaifinmu mu kuma mu goma ne saboda haka ko aikin gida za a yi ai mu kofar mu zamu fa ba da gudumawa sama da ku amma me yasa baban mu yake nuna bambanci tsakanin mu da ku yake nuna yafi son ku sama da mu to kaga wannan shi ma wani darasi ne wanda a yawancin gidaje ana tsintan irin wannan mutumin da yake da iyalai duk da cewa su wani abu suka yi zargi amma al'ada na dan adam kullum mutum a gidansa zaka ya fito sayin kananan yaran idan gida akwai jama'a da yawa akwai manya akwai kanana to kananan nan da ba su samu karfin tsayawa da kafafunsu ba ai su ne abin tausayi ai su ya kamata a tausaya sannan bayan wannan annabi yaqub alaihi salam ba zai bambanta san ƴaƴansa ba sai dai wani dalili na dan adam wanda ubangiji yake halittawa a zuciyar mutum zaka ji a cikin ƴaƴanka wani yaron ya fi baka biyayya ya fi kwanta maka a rai sai kaga hankalinka ya fi karkata kansa wannan jibilla ce halitta ce da ubangiji yake yi a cikin zukatan mutane duk ƴaƴan naka ne baka kuma inkari amma zaka ji wani a cikin su ya fi kwanta maka a rai saboda ya fi maka biyayya kila ya fi fahimtar me kake so ye maka ya fi fahimtar me yayi baka so ya kauce masa sannan kuma shi annabi yaqub alaihi salam har yanzu annabin Allah ne lalla ubangiji ya masa ilhama abinda wannan dana sa annabi Yusuf zai ci karo da shi na jarrabawa saboda haka kuma dole tausayin sa da san sa kuma ya shiga ran sa sannan kuma ko babu wannan ma zai iya yiwuwa kasantuwar shi annabi Yusuf annabin Allah ne kuma manzo ya zama Allah madaukakin sarki ya fi soyayya da shi a zuciyar mahaifinsa sama da su wa'annan ƴan uwan in ma ka dauka a babin mu'amala cewa su ƴan uwan ba sa wahalar da uban domin wani lokacin zaka samu a gida manyan ƴaƴa sun fi wahalar da mai gida abin da yake so saboda ganin yawan su sun hade kai sai su ce ba haka za a yi ba to irin wannan sai ya ga shi uban hankalin sai yana tashi ko kuma wa'annan sun riga sun girma sun kama sana'unsu sun yi gidajensu su ma jama'ar kansu ne to ga wasu kanana kuma wanda ba su da hankali yanzu suke tasowa to dole uba za ka ga yana tausayin kananan shine suke gaya wa Bunyamin kanin annabi Yusuf din cewa wato kai Yusufa da kai da dan uwa kai Bunyamin da kai da dan uwanka Yusuf ahabbu ila abina minna babanmu ya fi son ku wa nahnu usbatun mu kuma jama'a ne in wani aiki za a yi gida mu muka fi bada gudumawa mu za mu je mu sayo abinci mu za mu kaza mu za mu kaza amma duk da haka hankalin babanmu yana kan ku biyu suka ce inna abana la fi dalalin mubin lalle babanmu yana cikin kuskure kun ga wannan kalma ma ita ma ai ba ta dace a gaya wa mahaifi ba ko babanmu yana cikin kuskure yana cikin kuskure mabayyanin kuskure saboda me saboda ya fifita ku akan mu amma a babin shari'a haramun ne uba ya fifita waɗansu ƴaƴa akan waɗansu irin fifitawa da za ta fito fili akwai abin da dole za ka fifita ƴaƴanka yanzu dauki misalin abinci za a ba su wannan yaro ɗan shekara biyu ne wannan ya shekara 30 kaga ba za ka ba su abinci iri ɗaya ba in sutura za ka yi musu dole za ka bambanta su amma a wajen kyauta ka zaɓi wani ka ba wani ka hana wani to wannan shine musulunci ya hana domin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ɗaukan kyautan gida ya ba wa ɗansa mahaifiyar matarsa kenan mahaifiyar yaron ta ce to ka je ka shaida wa manzon Allah game da wannan kyauta da kai da manzon Allah ya je ce ya rasulullahi wannan yaron nawa yana min biyayya yana min kaza akwai gidana na guri kaza na ba shi kyauta manzo Allah ya ce shi kadai ne danka ya ce a ba shi kadai bane manzo Allah ya ce to ba zan yi shaida akan zalunci ba domin wannan zalunci ne ka fifita wani da wani akan kyauta amma malamin fiqhu sun tattauna wannan matsala sun ce ba wai kowace irin kyauta yake nufi ba wannan danka babba ne yana da sana'a kila ma mai gida ne wancan ma babba ne yana da sana'a kila ma mai gida ne sai ka sayo lemo ka shigo da shi gida kaga ba za ka ce irin wannan kyauta dan ta lemo da shi ma ba ta fi karfinsa ba a ce shi ma sai an bashi yawa in an sayo ma kananan yara wannan ba zalunci ba ne yawa amma wata babbar kyauta wanda dai ake nufi kyauta ce, to dole ne in ka tashi ta gida ne ko ta abin hawa ne, to dole zaka saka sauran ƴaƴanka, domin bambantawar laifi ne. Har ma waɗansu malaman suna gani idan kai irin wannan kyautar, wannan ɗan ka bashi gida, wannan ɗan ka bashi gona, wannan ɗan ka bashi gida, sai ka rasu. Amma ga waɗansu ƴaƴa kuma baka basu ba, to shari'a ta ce a janye waccan kyautar, domin ai su za su shigo cikin wannan gadon da za a raba yanzu. Sannan su wa'innan yaran kuma an zalunce su, dama gonakinka goma ne, ka rabar da biyar a manyan ƴaƴanka suna nomawa, sannan saura biyar kuma sun shigo cikin sauran yaran, ko za a raba biyar ɗin da su, kaga akwai zalunci a nan. Yasa manzon Allah ya ce inni la ashhadu ala jurin, ni ba zan yi shaida kan zalunci ba. To sai a janye irin wannan kyauta, a haɗa tarika ɗin gaba ɗaya, sai alkali ya raba musu gadon gaba ɗaya. Malamai da yawa sun tafi akan wannan cewa bai kamata a tabbatar da waccan kyauta ba, duk da waɗansu malaman sun ce tun da shi kayansa ne ya bayar, a zantar da kyautar, in ya zo shi kuma ya je gaban Ubangiji ya yi bayani me yasa ya bambanta tsakanin ƴaƴansa. To wannan ɗan uwan Annabi Yusuf suke cewa inna abana lafi zalalin mubin, lalle babanmu yana cikin wato kuskure wanda yake mabayyanin kuskure, domin ya fifita waɗansu ƴaƴansa a kanmu, bayan kuwa mu ne manya, mu muke ɗawainiya, mu muke hidima a gida. Ubangiji ya ce uktulu Yusufa, a cikin wannan tattaunawa da suke yi na mitin, dan haɗuwa suka yi suna mitin, cewa babanmu ya fifi ya yana yin bambanci a cikinmu, ya fifita waɗannan yaran, musamman ma a su ɗin ma Yusufu a kanmu, me ya kamata kurin mu kashe shi? In an kashe shi yanzu, ai hankalin baban namu tunda baya kallon Yusufu kuma zai dawo kanmu. Shi yasa suka ce Allah sai ba mu labari abin da sakamakon da suka fitar a gurin mitin ɗin su, uktulu Yusufa, wasu daga cikin suka ce a kashe shi Yusuf ɗin, a wutrahu ardan, ko a ɗauke shi aje a jefar da shi a wata ƙasa inda in baban nasa bai ya kallonsa, ai hankalinsa kuma zai dawo kanmu. Mun gane ko? Domin mi yakalu lakum wajhu abikum, fuskar babanku yanzu za ta karkata a kanku, shi ne fuskar za ta dawo kanku, wala yaltafitu ligairikum, ba zai juya na kallon wasunku ba, watakunu min ba'dihi qauman salihin, yanzu abinda kuka yi laifi ne domin kisan kai ne, ko kuma ku ɗauki Yusufin ku je ku jefar da shi, wannan laifi ne. To amma daga bayan kun dawo kuma sai ku gyara ayyukanku. Shi yasa suka ce watakunu min ba'dihi qauman salihin, domin ƴaƴan annabin Allah ne, sun san laifi ne yin haka. To amma ku dawo daga baya in kun haka, ku tuba. Sau da yawa ɗan adam yana irin wannan tunanin cewa zai aikata laifi, in ya so daga baya sai dawo, sai ya tuba, sai ya gyara aikinsa. Shi yasa suka ce watakunu min ba'dihi, bayan kashe annabi Yusuf ɗin ko kuma jefar da shi a wata ƙasa, za ku dawo ku zama ƙauman salihina, mutane ne wato nagari, shi ne za ku tuba ku gyara aikinku. Qala qa'ilun minhum,
qala qa'ilun minhum la taqulu zuha wa alu fi ghabatil dibi yalta idhu qandu sayyaratin kuntum fa'ilin.
To bayan sun tattauna, sun gama yanke lamarin su akan mas'ala ɗayan biyu, ko dai kashe annabi Yusuf alaihi salam, ko kuma ɗaukansa a tafi da shi aje a jefar da shi domin a samu fuskar babansu, ba wai tsantsan sun tsana annabi Yusuf ba ne, amma wato ganin mahaifinsu hankalinsa ya koma kansu Yusufa, shi yasa suke nema su katse wannan soyayyar, su dawo da ita gurinsu, domin su suna ganin duk abin da suka yi mahaifi ba sa masa abin da zai yaba musu, hankalin sai da kan Yusuf da ɗan da kansa Bunyaminu. To bayan sun yanke wannan shawara akan cewan su kashe shi, to har sun tafi da shi, duk da kissar wani lokacin takan gabatar da magana, amma maganar sai a gaba kuma za ta zo aikinta. Mun gane ko? Yawa, domin yanzu ba su ma fara tattaunawa da baban nasu ya zai yaba su Yusufan su tafi da shi ba, don baya barin yaran nan su rabu da shi, kullum suna kunkuminsa. To yaya za su yi su hilaci babansu, su ɗauki hankalinsa ya nutsu da su, ya ba su Yusuf su tafi da shi har su zartar da abin da suke so su zartar a kansa? To wannan zai zo a gaba, amma sai Ubangiji ya fara kawo mana tattaunawa akan kashewar. Allah Maɗaukakin Sarki yake cewa qala qa'ilun minhum, sai wasu jama'a daga cikinsu, wani mai magana daga cikinsu yake cewa la taqtulu Yusufa, a'a kada ku kashe shi, ko da dai an je inda abin da za a yi, amma dai ni shawara ta kada a kashe shi. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi, mu nemi wata rijiya mai zurfi mai duhu a jefa shi. wannan ita shawara mai dama dama kisa ne za a yi guda biyu Allah madaukakin sarki ya bamu labarin kisan Fir'auna da annabi Musa a lokacin da mahaifiyar annabi Musa ta haife tana jin tsoro da Fir'auna yake kashe yaya Allah ya mata ilhama ya mata wahayi na ilhama cewa in tana jin tsoron Fir'auna kar ya kashe mata danta taje ta jefa shi a kogi mun gane ko menene mai sauki a ciki menene mai sauki in kina jin tsoron Fir'auna kar ya kashe miki danki to je ki jefa shi a kogi dan sabon aihuwa ai ko dan kwarawa ne in an jefa shi ai abin da aka guda ne ko ya yi gudun gara ne an tada zago yanzu nan shi Yahuza da ya bada shawara kar a kashe annabi Yusuf amma kuma a nemi rijiya dan ga ya bata jubbi yace rijiya mai duhu mai zulfi ga ya bata jubbi rijiya da baka iya kallon ruwanta saboda ruwan yayi nisa duhu kurin ka leka kake kallo to yace a jefa shi a irin wannan rijiya to ni ina ganin babu mai sauki a cikin su duk wannan shawarwari guda biyu ba mai sauki to wai shine ake gani shine wai ya tausaya wa annabi Yusuf a kar ku kashe shi ku nemi rijiya doguwar rijiya mai duhu mai zurfi ku jefa shi shine ubangiji ya ba mu labari Allah ya ce qala qa'ilun minhum wani daga cikin su yace la taqtulu yusufa kada ku kashe yusufa wa alqu fi ghayabatil jubbi ku jefa shi a cikin rijiya al muzlimu wato wacce take mai duhu yaltaqitu ba'd as-sayyarati idan ya sa bai mutu ba wasu fatake in suna tafiya suka tsaya za su ja ruwa mai yiwa sa tsince shi in kuntum fa'ilina ni dai shine shawara ta in dai kun ji in za ku aikata da shi to kar ku kashe shi ku jefa shi a rijiya shine wato ma'anar in kuntum fa'ilina ai ma aradtum min at-tafriqi faktafiu bizalika in har kun yi niyya a cikin wannan shawarwari da aka kawo to ni ku dauki shawara ta shine kada ku kashe shi to yanzu an yanke shawara yanzu ba za a kashe shi so ba za a jefa shi a rijiya to yanzu ya za a yi kuma a bambare shi a jikin annabi Yaqub a tafi da shi wannan jejin shine aka fara tattaunawa cewa to a fara gabatar da korafi idan ina son a ba gurinka sannan kai kuma ba za ka bani abin nan da jin dadi ba inda zaka bani da jin dadi sai yanzu kullun tambaye ka alaramma ka taimaka min da danin keken ka gobe zan je guri kaza to amma in san alaramma kullun keken sai na makalin baya san rubuwa da shi baya san bada dani in nazo sai na gabatar da korafi ci alaramma ban taba ganin kowa akan keken nan naka ba kana zo da mutane alaramma mutane mutun ya matsu ma keke dai alaramma ba abin da za a je a tafi da shi a dawo ya kare ba ba abinci ba me yasa ba zaka bani dani to meye damuwar kance ina san dani zan je guri kaza to inda yanzu na gabatar da korafi alaran ma zai kokari dan ya tare wannan koken da ne sai ya bani keken to shi yasa da suka je gurin mahaifinsu sai suke cewa ya abana wato ya babanmu malaka la ta'manna ala yusufa
ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihu
arsilhu ma'ana
gadan yartai wa la'ab wa inna lahu lahafizun
sai suka ce ya abana ya babanmu malam yake cewa wadhalika annahum qalu awwalan li yusufa dan wata rana sun gaya wa annabi yusuf din sun kira shi yusuf din da shi da su suka ce masa akarjimana ila sahara'i ila mawashi na fanastabiqu wa nasidu yusuf kazo mana yau mu tafi yawo kazo mu tafi kiwo man in mun je ago ajejin nan muna yin jefe-jefe harbi da kibiya muna yin tserere ne ya guje-guje da dawaki mu yi da kafa kazo mu tafi kullun kai kana zaune a gida ana jiwa ana holewa a jeji gurin wasanni ana kaza saboda yaro in ya ji guraren wasanni guraren wargi yakan karkata to da suka gaya masa wannan magana sai ya ce ai babansa ba zai bar shi ba sai suka ce masa sal abaka an yursilaka ma'ana tambayi baban naka ya baka dama ka zo mu tafi jeji fasalahu fato kafa Yaqub Annabi Yusuf da yaje tambayi babansa cewa ina so yau kan zan biya yuna zamu je kiwo zamu je mu yi wasa a can Annabi Yaqub ya ce ni ban nutsu ba ban amince ba kai hakuri saboda mi saboda wancan maganar mafarkin ma tana bibiyan Annabi Yaqub ya kwabe shi kar ya fada amma da yake ya san yaro ne yana gudu kar a samu wato mantuwa ko wani abu na yarinta a cikin lamarin sa ya furta wa yan uwa to yanzu sun ce ya sauke su tafi da hijeji kaga daga su sai su sai sai Allah kenan saboda haka komai kuma zai iya faruwa saboda haka sai ya nuna shi bai amince ba to dai nuna bai amince ba shine sai su da kansu suka samu baba suka ce masa ya abana ya babanmu malaka la ta'amanna ala yusufa me yasa kai kan kullun baka amince mana yaron nan dan uwanmu ne ka bar shi ya shiga jikin mu mu saba da shi ya saba da mu amma kaki ka kange ka shiga tsakanin mu da shi kaga kenan sun gabatar da mi sun gabatar da korafi na abin da yasa baban nasu bayya sake musu akan wannan yaro baka amince mana da yusufa wa inna lahu lanasuna mu ba mugunta zamu masa ba mu masu masa nasiya ne sansa muke dan uwanmu ne ubanmu daya mu je mu kula da shi mu komai da shi me yasa ba za ka amince mana da shi ba ai mu za mu tsaye akan damuwar sa gobe in baka nan kare su ai mu ne masu kula da lamarin su saboda haka baba arsilhu ma'ana gadan muna so gobe ka bamu dama mu tafi da shi shi ma ya je ya daga koyan kiwon dan wata rana ai shi za mu bari da kiwon ka aika shi tare da mu gadan gobe ila sara narta wanal ab koyarta shi Annabi Yusufin yayi kiwo wayal ab yayi wasa ko narta mai kiwo wanal ab mai wasa dan an ce dan an ce nartau ko aratu aka ce atamatu fi akal fawaki mutum ya ɗebe kewa da cin kayan marmari kenan wannan kalman da suka ce narta za mu daida hi mu ci ƴaƴan itace a jeji za mu ci dinya za mu ci kanya za mu ci kaza a jeji shine narta yawa ko dabbobi ne su kiwo su ci abin da suke so ko kuma mu mu ci dan itace mu ci shine wato cin dan itace a jeji al'ab kuma ko al'aib shine nal'ab din kenan ko yal'ab wato shine za mu yi wasa ta hanyar yin koyan harbi tserereniya ko jefe-jefe shi ne malai yake cewa walla'ibi bil istibaki wal intidali tamarina likital adai za su yi wasa na ware jini wajen guje-guje da koyan jifa da harbi saboda kwarewa wajen yakar abokanan gaba wannan a shari'ar wata musulunci ba haramun ba ne koyan harbin jifa koyan harbi da kuma tsere na dokuna ko na gudu da kafa wannan a shari'ar ma ba haramun bane saboda haka suka ce masa ka bar shi za mu tafi jeji mu je mu yi wasa da shi ko mu wato mu ci ƴaƴan itace wa idan lahu lhafizun lalle mu za mu kula da shi in Allah da babu abin da zai same shi ala ka karanta
ala inni la yahdinuni adhhabu bihi wa kahu an yakulahu dhibu wa antan ghabilun
na'am kala ubangiji yace wato sai shi Annabi Yaqub yace inni la yahzinuni abin wallahi zai bakanta min rai an tazhabu bihi ku tafi da Yusufu wa kahu an yakulahu dhibu maganganu ne guda biyu ku tafi da shi din ya bar ni wannan din zai bakanta min rai domin duk san da yazo zauna a kusa da ni nakan samu nutsuwa haka Abu Talib mahaifin Ali ibn Abi Talib yake fara dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi in dai manzon Allah ya bar gida shi baya jin nutsuwa sai manzon Allah ya dawo cikin gidansa yace hatta lokacin cin abinci duk san da za a ci abinci in dai babu hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kwanan nan abincin nan baya ishen su ba za su ji koshi na nutsuwa tattare da shi ba to wannan yana daga cikin mu'jizozi da Ubangiji yake wa annabawa duk inda suke za ka ga wanda yake tare da su kuma Allah yana masa gamdakatar da samun nutsuwa sai yake cewa inni la yahzununi tafiya da shi an ta sabu bihi tafiya da shi yakan bakanta min rai ma'ana ku dauke shi ku tafi da shi zai bakanta min rai sannan kuma zan shiga tashin hankali wa akafu ina jin tsoro an yakulahu dhibu kada ku je ku shagartu da wani wasa kura ta yace cin yamin dana Annabi Yaqub ya fara fadan wannan magana ya ba su sata ta amsa in sun zo to tunda dama ai sun dauke shi baban sai yana jin tsoro kar kura ta cinye shi yanzu sun zo sun fake da kura ta cinye shi ai a iya yadda kaga sai yace kar kura ta cinye shi malai yace al muradi bihi al jinsu domin wakalat arduhum kasiratu dhiabi kasar su akwai koraye da yawa saboda haka sai yace kada kura ta zo ta cinye min dana kuna wasa wa antum anhu ghafilun al hali lokacin kurab kana gabarin sa kun shagalta kenan gabarin sa ubangiji subhanahu wataala sai ya ci gaba da bamu labari a dangane da wannan waƙiya kalu sai su ƴan uwan annabi su suka ce la in akalahu
dhibu manana ushwadu ninna idhal la khasiru
suka ce la in akalahu dhibu wallahi in har muka bari kura ta cinye shi wanana usbatun alhali mu muna jama'a majiya karfi ƴaƴan annabin Allah jikokin annabin Allah a ce ko mun bari kura ta zo ta dau mutun a cikin mu mu sama da goma in muka haka ina idhal la khasiru ai mun tabi ai mun zama gajiyayyu saboda haka suka yi ta magiya ya fito ta nan su fito ta nan ya fito ta nan su fito ta nan har dai kaddara ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza nazala alqadaru amiyal basaru in kaddara za ta sauka ido sai ya rufe sai kaddara ta sauka ta yi aikin ta sai kaji mutai yace ai da na sani da ban yi kaza ba yanzu da suka ce masa kura ta cinye shi ai kaga zai ce da na sani ma da ban bar shi ya tafi tare da su ba to kaddara da ta zo suka dauki hankalin sa shikenan sai ya bashi su suka tafi sai Allah ya ce falamma zahabu bihi
wajma'u an yaj'aluhu fi ghabatil jib wa ayna ilayhi la tunabbi annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun
ubangiji yace falamma zahabu bihi yayin da suka tafi da annabi su alaihi salam a arawatu hadisi cewa yayin da suka fara shiga cikin jeji suka yi nisa da garin su daga nan suka fara malin sa wannan ya tankade ta nan dan gatar baba wannan ya tankade ta nan wannan ya debe kafafun sa ya fara fuskantar tashin hankali yana kuka suna duka sa labarin akwai tada hankali sai da wadansu malaman suke rubutawa an ka gani akwai tada hankali akai har sun yi kusa ma kamar su kashe shi da dukan tun ma ba je gurin rijiyar ba fasara yasihu wa yastagisu sai ya zama yana tsakanin su yana kuka yana ihu yana neman in wannan ya make sai ya kira sunan wannan shi ma sai ya make sai ya kira sunan wannan yana ta neman agaji da taimako a tsakanin su a dokar jeji ba kowa kusa sai Allah sa to karshe dai malai yake cewa wato hatta kadu yaktuluna wa sai da kusa kashe shi sai shi yahudan nan sai ya ce musu amma ahattumuni shin yanzu ni ba ku yi min alkawari bane ala Allah taftudu cewa ba za ku kashe shi ba ai kun min alkawari mitin din mu da muka yi a gida kun min alkawari ba za a kashe shi ba saboda haka ai kun ce za mu rika ce to ai guri kaza da muke kiwo a kota tsohuwar wata rijiya doguwar rijiya mai zurfi wanda fata yake suke tsewa a wurin ta to mu tafi gurin ta sai suka tafi da shi can wato sai suka daure shi suka zara shi a cikin rijiyar saboda haka da ya je rijiyar bai fada cikin ruwan ba sai kama wani dutse da yake dab da ruwan sai ya makale a jikinsa amma kafin su zara shi malam ya ce wa naqasu wato wa naza'u qamisahu sai suka cire masa rigarsa wannan dabara wani daga cikin su ya bace to me yanzu me zamu ce mace ba mu ce kura ta cinye shi in yace ina rigarsa ko wandansa me zamu ce suka ce eh kafa da gaskiya kuwa sai suka tube masa rigarsa suka yanka dabba wasu ma suka ce kuran su kama suka daure ta sannan suka yanka dabba suka cuɗe jinin dabban da rigar suka taho da rigar gaban annabi yaquba suka ce ai ga abin da ya faru ga abin da ya faru wallahi mun dai muna wasa muna ta sukuwa da dokuna kura ta cinye mana kanin mu yusufa ga rigarsa ma kuma ga kurar ma mun kamo ta annabi yaquba ya ce lalle wannan kura tana da hakuri tana da ilimi in za ta ci mutum sai ta tube masa rigarsa ta ajiye a gefe kuma ta cinye shi ce wannan kura da ilimi take kun ga wani lokacin mutum sai idansa ya rufe in yana neman dalili a cikin rashin gaskiya ba zai gano wani kuskurensa ba sai waƙiyan ta faru. Wani riwayan suka ce Annabi Yakuba tambayan kuran yayi yace kai kura kai ka cinye min dana sai Ubangiji ya ba kuran Allah ta'ala ya saukar mata furici sai ta yi magana. Wannan kuma yana da cikin uzur annabawa abu ne bako ba saboda aka kura ta magana ta ce ita wallahi ta rantse da Ubangijin ɗakin Kaaba ba ta ga ɗansa ba ma balle ta cinye shi inda ya ce to a sake ta tafi abinta saboda ya san dai abin da ya faru ya faru. To malam yake cewa wato da suka zo da shi rijiyar nan suka jefa shi suka tube rigarsa suka cuɗa da jini wai hatalu bihi ala abim dan siyo babansa dabara cewa kura ce ta cinye baban. Fa qala sai yace ya ikwatahu raddu ala qamisi atawara bihi yace ya ɗan uwana ku bani rigata ta zama min likafa ne in na mutu a cikin rijiyar nan ku bani rigata ta zama min likafa ne wanda zan rufe gawar jikina da ita. Fa qalu suka ce masa udul ahada ashara kawkaban wa shamsu wal qamara yalbasuka wa yunas wa yu'annisuka ba ka ce kai mafarkin taurari 11 da rana da wata ba suna gaishe ka to kira su su baka rigar ka kira rana da wata da taurarin zo su taya ka zama a cikin rijiyar. Ya zo a cikin wannan kisa cewa Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da aka jefa shi a wuta lokacin da Namrud ya jefa shi a wuta bayan waƙiyan sara gumaka ya wakana wato an cire masa rigarsa shi ma da za su jefa shi a wuta kaga kenan Annabi Yusufa yayi gadan abinda aka yi wa kakansa Annabi Ibrahim ne shi ma da za su jefa shi a wuta an cire masa rigarsa kar ma rigar ta hana shi jin zafin wutar. Ubangiji ya sa mala'ika Jibril ya dauko riga a gidan aljanna ya saka masa kafin ya fada gidan wutar ita kuma tufafin aljanna wuta ba ta cin su saboda haka wannan rigar Annabi Ibrahim shi ya ba wa ɗansa Annabi Ishaqa mahaifin Annabi Yakuba saboda haka Annabi Ishaqa lokacin da ya rasuwa shi kuma shi ya ba wa Annabi Yakuba rigar domin dama shi ɗaya ne ɗansa. Annabi Ibrahim yana da yaya Isma'il da Ishaq amma Ishaq shi ɗansa ɗaya ne Annabi Yakuba shi kuma Annabi Yakuba shi ne mai wannan yaya guda 12 saboda haka ya ba shi wannan riga kaga ke da rigar ta tafi daga aljanna sai gurin ai hannun Annabi Ibrahim daga hannun Annabi Ibrahim sai hannun Annabi Ishaqa daga hannun Annabi Ishaqa sai hannun Annabi Yakuba daga nan mala'ika ya je dauke ta ya je saka ta a jikin Annabi Yusuf alaihi salam a cikin wannan rijiya. A cikin wannan rijiya ya je saka masa ita saboda haka sai ya zama da sa masa wannan riga sai rijiya kuma ya ta haske dama riga ce da aka yi ta da zinariya ta gidan aljanna saboda aka yi ta haske rijiyar gaba daya sai ya zama abinda Annabi Yusuf ke jin tsoro sai ya gushe da aka sa masa wannan riga a wuyansa sai ya zama ya samu nutsuwa saboda haka yana cikin rijiya sai mala'ika Jibril ya kan zo ya taya shi zama ya taya shi hutawa a rijiyar. To wannan yanzu dai Annabi Yusuf alaihi salam yana cikin rijiya Ubangiji ya ce falan ma zahabu bihi yayin da suka tafi da shi wa azma'u suka gamu an yi tsalofe ga yabatul jubbi su jefa shi a cikin rijiya mai duhu wa wahaina ilaihi Ubangiji ce sai muka yi masa wahayi. Malamai suka ce tun daga yanzu kenan Allah ya nada Annabi Yusuf yana shekara 17 a matsayin annabi Allah ya ce wa wahaina ilaihi sai muka yi masa wahayi a cikin rijiya a lokacin yana dan shekara 17 ko ma bai kai 17 din ba ta taminan liqalbihi dan yasa zuciyar ta samu nutsuwa Allah ya ce latunabbi annahum bi amrihim da sannu zaka ba su labarin abinda suka aikata maka. Wannan ya nuna kenan ashe Annabi Yusuf ya samu nutsuwa ya san ko ba zai mutu a rijiya ba tunda Allah ya ce zaka ba su labari ya san kuma Allah kenan zai kubuta da shi ba zai mutu a rijiyar ba. Allah ya ce latunabbi annahum bi amrihim haza wahum la yashurun a daidai lokacin ko su ba su sani ba yace waja'u abahum isha'an ka karanta
waja'u abahum ina an yakun
na'am
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نلتبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
da suka zo ubangiji yace wajawu abahum isha'an sai suka zo baban su wato a lokacin ana cin abincin dare bayan kenan shafaki ya bo shine isha'an a lokacin cin abincin dare suka zo suka samu baban su wato sai suka ce masa sai suka zo yabkuna suna kuka saboda mi saboda ya tausaya musu su nuna cewa abin da ya faru ya dame su amma kuka ne wanda dai suke yin sa ba kukan Allah da Annabi ba domin ai su suka aikata mugunyar aikin nan to amma su zo kuma dan neman fuskar baban su da neman yaddar baban su su nuna damuwa akan wato abin ya faru shi yasa ubangiji yake cewa sai suka zo gurin shi yasa malamai da yawa suke ganin kamar su din ba annabawa bane domin duk abubuwa da suka yi abubuwa ne wanda bai kamata a ce annabi da ubangiji ya bashi isma kuma ya aikata irin wani abubuwan ba Allah ya ce wajawu abahum sun zo gurin baban su isha'an lokacin wato ko da yamma ko kuma lokacin wato lokacin cin abinci yabkuna suna kuka kalo suka ce ya abana ya baban mu inna zahabna nastabiqu mun tafi muna ta harbi da kibiya hankalinmu yana can gurin wasa wa tarakna yusufa inda mata'ina muka bar yusufa a gurin kayan mai mana gadi fa akalahu dhi'ib kuran da kake jin tsoron nan kuma ita zo ta cinye shi amma sai suka ce wa ma anta bi mu'minin lana mu mun san baban mu ba za ka gaskata mu ba za ka yarda da abin da muka gaya maka ba walau kunna sadiqina ko ma da gaskiya muka fada malami suka ce kuma balle ma ba gaskiyar aka fada ba walau kunna sadiqina ko ma da gaskiyar muka fada ko ma da gaskiyar muke balle kuma aka ce ba gaskiyar su kai ba wato shine saboda kana tuhumar mu ai dama ka gaya mana kafin mu tafi da shi cewa zai bakanta maka ne mu tafi da shi kuma mu zo mu ce maka kura ta cinye shi to gashi kuma mun tafi da shi kuma gashi kura ta cinye shi an ce wannan kura da suka zo da shi annabi yaqub ya tambaye kuran ke daga ina kika zo dan da ganin te ce ke dai ba irin kurayen mu ne na nan yankin kan'ana ba daga ina kika zo sai kura take cewa wato ita kura ce inda yake cewa ma a halama hada da ibu yaqulu ibni yace mamakin wannan kura da tausayi ki cinye min dana amma kuma baki yaga masa rigarsa ba suka ce da aka zo da kurar yake cewa ayyuha dhibi yake wannan kura anta akalta waladi wa samarata fuadi yanzu ke kika cinye min dana ke kika ce mun kika cinye min farin cikin zuciyata wato fa an takallahu sai Allah ya ba wannan kirkeci furici yace wallahi ma akaltu waladaka na rantsa da Allah ni ban ci danka ba wala ra'aituhu qattu ni ban taɓa maganin danka ba wala yahlu lana tace ai mu kuraye bai halatta a gare mu ba anna kulluhum al-anbiya mu ci naman annabawa tace bai halatta gare mu ba mu ci naman annabawa bai halatta gare mu ba fa qala lahu yaqub sai yaqub yace mata fa kaifa waqa'at bi adka ana to ya kai ka zo kasar kan'ana kalu sai yace jitu lisrati rahimi nazo dan sada zumunta ne ji wannan kura yace nazo dan sada zumunta ne fa aka zuni sai suka kama ni da karfi wa taubi ilaika suka zo da ni gare ka fata da kauya ko annabi yaqub yace ku sake kuran nan ya tafi abin sa saboda haka annabi yaquba sai yake cewa wato da suka ce mun bar shi yana mana gadi kura ta cinye shi amma ba za ka gaskata ba ko gaskiya muke Allah ya ce wajau ala qamisi bi damin kadhibin sai suka zo da rigarsa da jini wanda yake wato na ƙarya ma'ana zi kadhibin bi an zabahu sakala sun yanka akuya ne wala taquhu bi damin ya suka cudanya wannan riga da jini wa hadalu an shiqihi wa qalu innahu damuhu suka zo da shi suka ce to ai gashi ai jininsa ne ma a jikin rigar da kura ta cinye shi amma shi da yake annabin Allah ne mai hikima ce to kore ta yi dabara duk ta bi ko ina ta cinye amma fa rigar nan bata yage ba kala sai ubangiji ya ce
bal sawalat lakum anhukum amra fa sawran jamil wallahu al-mutaan wa la ma tasihun
annabi yaquba yayin da ya ga abin da ya faru ya kuma fahimci ƙaryar da suka yi masa sai ya ce musu bal sawwalallakum anfusukum amran ko dai zuciyar ku ta sawwala muku lamari kuma kun mata biyayya kuma kun je kun aikata dama Allah ya ce innan nafsal amaratun bisu'i kullun zuciyar dan adam tana masa umuni da mumunan abu ne sawwalallakum anfusukum amran zuciyar ku ta sawwala muku mugunyar aiki fa fa'altumu kuma kun aikata fa sabarun jamil to babu abin da yanzu ya zama min lazimi shine nayi hakuri mai kyau shine sabarun jamilul mana sabarul la jaza fihi hakurin da babu kareya a ciki wato a cikin lamarina wallahu almusta'an ubangiji shine mai taimako alama ta sifuna bisa abinda kuke ambatawa bisa abinda kuke siffantawa tunda yanzu dana kura ba ta cinye shi ba amma kun siffanta kun ce kura ta cinye shi ku dai ku kuka san me kuka yi da dana Allah kuma shine mai taimaka min a abinda kuka siffanta abinda kuka ambata na daga cikin wato lamarin Annabi Yusuf malamai suka ce in an ce sabarun jamilun ana nufin bi annal ladhi la jazaa mutum in Allah ya jarabe ka da musiba kai hakuri kuma kar kai ta maimaita abun kar in kai hakuri kai ta kuka a boye ko kai ta fada a mutane ko ka kasa bacci ka kasa juriya in jarraba ta same ka in kai hakuri ka barwa Allah idan hakurin da Allah zai baka aljanna to ana so ya zama babu kareya wato a cikin lamarin hakurin kar kowa yazo sai ka gaya masa in dai har kai hakuri ka bari na biyu domin hadisi ya fassara irin wannan hakurin cewa bi annahu alladhi la shakawa fihi li ghayrillah sabarun jamil shine hakurin da in kai ba za ka je ka koka a wani Allah ba talauci Allah ya dora maka rashin lafiya Allah ya dora maka wani jarrabawa a cikin dukiyarka ko wata jarrabawa a cikin iyalanka ko wata jarrabawa a gurin aikinka ya zama ba za ka yi ta kuka kai ta kuka kuma ka ki hakuri ba to wannan in kai wannan baka samu ladan da masu sabarin jamilin suke samu ba sannan aka ce hajarun jamilin kuma da Allah ya ce fajirun hajarun jamila shi kuma suka ce shine irin kaulacewa da babu cutarwa idan mutum yana sabawa Allah kai ya daina yaki abokin zaman ka ne to ka kaulace masa to kaulacewar kuma ba za ka je kuma kai ta zancansa a gurin wadansu ba yawa kai masa kaulacewa da take mai kyau mun gane ko ko kuma fasfahi safahal jamil safahal jamil kuma kaura kai ko rangwame mai kyau da Allah ya mata alqurani shi kuma shine in kai mutum rangwame kuma ba za ka zo kana masa gori ba to irin wayannan suna nan a cikin alqurani kuma duk sun zo su a cikin wato wannan sura mai albarka cikin suratu yusuf annabi yaqub ya ce fa sabarun jamil na'am zai rage lada da za ka yi hakuri da shi kenan ai da ka je ka fadan ne in ya maka ne in ba za ka iya hakuri ba sai ka dauki matakin neman sakayya a gurin hukuma in ku har ka bari to shi kenan kuma ka bari kowa ma kare ji wannan shine sabarin jamil ubangiji ya ce wallahu almusta'anu ala ma tasifuna annabi yaqub ya ce ubangiji shine mai taimako bisa abinda kuka saffanta waje a sayyaratun
waje a sayyaratun farsalu waridahum fadali dalwa ala ya bushiri ya hadha gulam wa sarruhu bida'a wallahu alim bima ya'malun
na'am ubangiji ya ce karanta karsa washarahu
bi zamanin baqin zara hima ma'duda wa kanu bi min az-zahidin
ubangiji yace waja'a sayyaratun sai ga wani ayari na matafiya shine musafiruna min madyana ila misra daga madyana za su tafi ta misra kuma wannan hanyar shine hanyar su kuma wannan rijiya da aka jefa annabi yusuf rijiya ce wanda fatake su kan sauka su ja ruwa a cikin ta sannan su huta kuma su wuce to da wannan ayari suka zo su wato fanazalu qariban min ajbi yusuf suka zauna suka sauke wato kayan su a kusa da rijiyar annabi yusuf rijiyar da annabi yusuf yake ciki fa arsalu waridahum sai suka tura mai musu bayin dabbobi da debo musu ruwa yaje ya jawo musu ruwa fa adala dalwahu yaje ya jefa gugansa a rijiyar fa ta'allaka bi yusuf da yaga igiya an zaro guga sai ya tsammani ma ƴan uwan nasa ne suka ji tausayinsa daga baya suka zo su fidda shi suka ji tausayinsa suka zo su fidda shi da suka da yaga an zaro guga shikenan sai ya kama guga fa ta'allaka bi ha yusuf annabi yusuf sai ya kama guga mai ja yana ce ruwa ne fa akarajahu sai da yazo baki rija dago guga sai ga annabi Yusuf alaihi salam falam mara au yayin da ga annabi Yusuf alaihi salam kada sai yace ya bushra ya farin ciki na ya bushra ya ya farin ciki na yace haza gulamun kai ga wani kikkiawan yaro mun gane ko aka ce kalmar ya bushra din ai wato ya gaya wa mutanen su ne mana ya yan uwa maza kuzo maza haza gulamun nazin ci yaro ga yaro maza kuzo saboda haka da suka ga wayannan mutane su kuma yan uwa annabi su suna can guri kiwon su amma kusa da gurin ne suna kallo me ke faru sai suka ga jama'a suna guru sun yi kan wannan rijiya su da zatan su ya riga ya mutu a rijiya saboda haka suka yi kan rijiya da suka ga sun taru a bakin rijiya sai suka ce to wannan wani abu ya faru kuma da yake sun san anan suka jefa dan uwan su sai suka biyo su wasu malaman tafsirin suka ce du a rana ɗaya ne sun yi masa wannan da hantsi wayannan kuma mafatake sun zo da la'asar wadansu kuma suka ce a an samu kwana uku tunda aya ke sara an ce malaika jibril yakan zo ya tiya shi ɗebe kewa wasu suka ce an samu kwana bakwai kwanansa bakwai a cikin rijiyar to da suka zo sai suka ga ashe annabi Yusuf ne wa asarruhu bida'atan sai suka saida annabi Yusuf wato yar kadara ma'ana suka karbi dan kudi suka ce ai haza abduna abaka ku tsaya wannan din bawan mu ne ya gudu annabi Yusuf din fa da suka ga ya fito dare dole suka kakaba masa bauta suka ce ai bawan su ne ya gudu su ne masa suke tayima ashe shi kan ya zo fada rijiya ai bawan mu ne ai bawan mu ne sai suka ce to amma mu yanzu in mun tafi da shi makashin ta guduwa za ku in kuna son sa ku saye shi ku ba mu kudi shi kuma annabi Yusuf ya ji tsoro ya ce a ani ba bawa bane saboda tukun a gurin dama bai da mai taimako in suka ce ku ba mu kamu dole su ba su na farko jama'a ne masu karfi kuma suna da yawa kuma akwai alamar kama tsakanin su to shi din sai ya masa farin ciki wayannan din su tafi da shi saboda haka sai ya shiru bai nuna shi abinda suka gaya masa ba daidai bane bai nuna komai ba sai shi har ma wani daga cikin su fatakin ya tambaye shi kai yaya kai shi daga sai bawan su ne sai ya ce eh ni bawan su ne to shine aka yi cinikin sa aka ba su kudi a yan uwansa suka tafi da shi suka tafi wayannan suka tafi shine Allah yake cewa asarruhu ma'ana wato sai suka boye lamarin cewa dan uwan su ne su suka zo suka jefa shi a rijiyar wato bida'atan sai suka yi musanyansa da dan kadara suka ce ai dan mu ne ai bawan mu ne ya gudu annabi Yusuf shi kuma ya ji tsoro kare ce a su kashe shi wallahu alimu bima ya'malun amma ubangiji ya ce ubangiji ya san duk abin da suka aikata Allah ya ce wa sharahu bi samanin bakasin suka sai da shi da dan kudi ma ba da kirki ba samanin bakasin dirahim yan kudi yan kadan in an ce bakasin ma'ana naqis kudin ma ba wani kudin kirki ba wato ubangiji ya ce dirahima ma'adudatin wasu kidaddigan kudi wasu suka ce dirhami 20 wasu suka ce dirhami 12 ne ma wa kanu fihi min az-zahidin wato sai ya zama su yan uwansa wato suna gudun ma a samu wani labari cewa dan uwan su ne da yake wayan fatake ne sun tafi tun daga Madiyana za su wuce Misra to in an tafi da shi Misra ai shikenan labarin sa ya riga ya wuce saboda haka sai suka dauke suka tafi da shi Misra ashe sun kai shi kan arzikin sa ne inji ba wuce ko an kai shi kan arzikin sa tunda zai je ya zama sarki kuma annabi kuma manzo to Allah dai ya bashi annabta dama am ko bashi manzanci tunda dama tunda Allah ya ce masa da sanu zaka ba su labari a gaba to saura kuma sarauta wanda ita kuma za ta same shi a gaba shine ubangiji ya ce wa qala allazi tarahu min misra
wa qala allazi ishtarahu min misra limraatihi akrimi masawi ase an yanfana auna takiza walada wa kadhalika makanna li zuwa bilardi wa li nu'allimahu min tawili lahadi wallahu ghalibun ala amri walakinna aktharan nas la alamun
na'am to da suka tafi da shi su wayannan fatake suka je Misr za su yi abinci tunda Misr kasar noma ne suka je za su yi abinci sai suka sai da shi to da aka zo sai da shi aka sa shi kuma su masu awon sarki da su ga yaron sai kace ya kamata ai tallan wannan bawan a sarki kila sarki zai sai shin da yaro ne kyakkyawan yaro suka dauke su kai sarki yana ganin sa sai je yana san sa shi kuma sarkin Allah ya jarbe shi bai taba haihuwa ba sai ce yana san sa saboda haka sai ya sai yaron da ya sai a gurin su su sai suka akai musu awon su suka tafi su ma yanzu da suka sayarwa sarki bawan da sarki yake so ai kaga sun samu fadanci dama makwabtaka da mutumin kirki kenan in kai makwabtaka da mutumin kirki sai ka ji dadi kamar da makwabtaka da mutumin banza take jawo wa mutum wahala aka ce annabi Musa alaihi salam duk yan bani Isra'ila wahalar da shi da suka yi amma a dalilin sa da suka yi dimuwa shekara 40 Allah ya ce 40 sanatan yatihuna fil ardi ko shekara 40 suna dimuwa a ban kasa Allah na saukar musu abinci daga gidan aljanna kullum za a saukar musu abinci da safe da rana da daddare za a saukar musu da ruwan sha farau-farau ko sulki ko zuma ko duk abin da suke so Allah zai saukar musu aljanna a dalilin annabi Musa da annabi Haruna da suke cikin wannan tafiya sannan su kuma annabi Musa da annabi Haruna a dalilin miyagun mutane yan bani Isra'ila su kuma suka sha wahala su ba saba munin Ubangiji ba amma wannan wahala duk da su aka yi da su yan bani Isra'ila suka ce ba za su shiga alƙariyar da Allah ya ce su shiga su yaƙe su ba suka ce masa fasahab anta warabbuka faqatila inna hauna qa'idun ba za mu je ba ka je kai da Ubangiji na ku je ku yaƙi mutanen to a wannan dalilin sai da suka shekara 40 suna yawo ajeji amma kaga su dalilin suna zaune da mutanen kirki Allah ya jayar da su dadi su kuma mutanen kirki da yake sun a dalilin suna zaune da mutanen banza wannan wahala duk da su aka sha saboda haka su ma wayannan fataki an cika musu au an musu alheri kuma daga baya sun dawo ma su kamar yan fada ne da sun dawo tunda ai sun sayarwa bawa sarki sun sayarwa sarki bawa bawan da sarki ya maida shi kamar ɗansa don abin da ya fada kenan da ya je wajen matarsa Allah ya ba mu labari ya ce wa qala allazi tarahu min misra wanda ya saye shi a misra shine kitifir sarkin misra yake gaya malimraatihi matarsa mai suna zalika akrimi mathwahu ki girmama wato gurin zaman yaron nan ki kyautata rike yaron nan duk abin da zaki masa ki masa na karimci mala kyautata wato matsayin wannan yaro a wurin mu a sa an yan fa'ana aw na take zahu walada da sanu zai amfane mu in ya girme sa mu karfi tunda muna ganin sa yaro ne mai basira yaro ne mai ilimi mai yuwa zai yi amfani da ilimin sa ya amfane mu bayan kuma mu mun girma mun shiga shekarun girma aw na take zahu walada ko ma tunda Allah bai ba mu aihuwa ba zamu iya mai da shi kamar da zai sai ya kare mana mutuncin mu kamar yadda da yake kare mutuncin iyayensa Ubangiji yace wa kadhalika hakan nan dai kamar yadda muka tseratar da Annabi Yusuf daga kisan yan uwansa muka tseratar da shi daga haraka a rijiya muka fitar da shi muka tseratar da shi daga bauta a hannun wayannan fataken makana li Yusuf fil ardi makana wa Annabi Yusuf a cikin kasa muka girmama shi muka wato bashi shugabanci a cikin kasar Misra wato har ya kai inda ya kai wajen daukaka Allah ya ce mun yi haka ne wal nu'allimahu min tawilul ahadisi dan mu raya shi sannan karshe mu fassara masa mafarkin sa da yayi tun yana yaro ko kuma mu tabbatar masa da mafarkin sa da yayi tun yana yaro da yayi zai ke gaya wa babansa cewa na mafarkin taurari 11 da rana da wata suna gaishe ni Ubangiji yace wallahu galibun ala amrihi Allah mai iko ne akan lamarin sa duk abin da yaga Allah abin da Allah yaga dama zai zartar da shi wallahu galibun ala amrihi Allah mai zartarwa ne ga lamarin sa la yu'jizuhu shay'un babu abin da yake gajiya da Ubangiji walakin aksar nasi la ya'lamuna sai dai yawa mutane ba su sani ba inda mutane sun sani da yan uwan Annabi Yusuf sun sani abin da suke jin tsoro Annabi Yusuf nan ya samu ai in sai san Allah ne mai bayarwa ba dan dan adam taka ta shiga cikin lamarin su ba ai da sun hakura tunda a daukaka a hannun Allah take Allah madaukakin sarki shi yake mai da kowa komi ya baka wata ran ya karbe wata ran ya baka ya kara maka wata ran ya hana maka kuma duka sake matsuwa ya sake hana maka duk wannan na Allah ne saboda haka Allah madaukakin sarki sai yayi wannan fadan wannan magana cewa mun yi haka ne wal nu'allimahu min tawilil ahadisi dan mu fassara masa mafarkin sa ya ganshi a zahiri wallahu galibun al'amri Allah mai rinjaye ne akan lamarin sa wannan itirabi ne tunda ana ba mu tarihin annabi su bane walakin aksar nas la alamun sai yau yau mutane wato ba sani ba
walamma balaga shuddahu atainahu hukman wa ilma
na'am
wa kadhalika nazil muhsinin
ubangiji yace walamma balaga shuddahu yayin da annabi yusuf ya kai karfin sa mana ya kai shekara 30 ko kuma ya kai shekara wato 33 atena hukuman sai muka bashi hukunci shine annabta wasu malaman suka ce muka bai hikima wa ilman muka bashi ilimi na fikihu a cikin addini wato tun ba aiko shi annabi ya fara kiran mutane ba wa kazalika hakan nan najadul musinina muke kyautatawa mutane wanda suka kyautatawa kansu in kana so Allah ya kyautata maka kai ta iyan kokarin ka kana kyautatawa kanka Allah sai ya kyautata maka
wa raawadathu allati huwa fi baytiha an nafsi
na'am
wa ghallaqati al-abwaab
na'am
wa qalat hiitalak
na'am
ala ma'aadallah
na'am
innahu rabbiyatan masawiya innahu laa zalimun
Allah malaukakin sarki ya yabi annabi Yusuf yace wa kadhalika najazil muhsinina haka muke wato sakantawa masu kyautatawa yanzu ya tsallako daga wancan jarrabawar an raba shi da mahaifinsa wannan jarrabawa ne dama mahaifinsa ta rasu tun yana karami an raba shi da mahaifinsa wannan jarrabawa ne an tafi da shi jeji an dadduke shi wannan jarrabawa ne an jefa shi a rijiya wannan jarrabawa ne ya fito a rijiya maimakon ya koma gida an sake cewa bawa ne an saida shi ya bu uwa duniya wannan shi ma jarrabawa ne jarrabawa bayan jarrabawa to yanzu an zo Allah ta'ala ya kaffafa masa an saye shi a fada a fadan nan kuma an yi umurni a kyautata masa ana masa dukkan kyautatawa amma ai ba zai ji gidan kamar gidan mahaifinsa ba ba zai kalli sarki kamar mahaifinsa Annabi Yaqub ba to yanzu kuma sai ya fasa ki fadawa wata jarabawa ta biyu Allah madaukakin sarki sai ya ce warawadatu allati huwa fi baitiha ita wanda sarki ya bata yace tana kula da shi tunda yanzu Allah ya ce ya kai shekarun balaga ya kai shekarun girma shekara 30 ko da uku to ita kuma yanzu wanda yake dakin ta sai kuma ta nufe shi da zina yayi zina da ita wato a matsayin ta na wanda shi ya rike ta uwa ya rike mijinta uba kuma ya rike su shugabanni wanda yake yaba abin da suka yi masa to yanzu sai ta bijiro masa da wannan mummunan aiki cewa Allah ya ce warawadatu allati huwa bi baitiha sai ita wanda yake dakin ta sai ta nufe shi ita ce zalika an nafsihi cewa tana so wato yayi lalata da ita ubangiji ya bamu labari waqi'an da ya faru Allah ya ce wa ghallaqatil abwaaba wannan mata ta rufe duk kofofi don an ce al abwaab kofofi ya nuna dai ba kofa ɗaya bane mai yiwuwa ta rufe kofar gida ta zo ta rufe kuma ɗakin da Annabi Yusuf yake ciki da shi da ita duk da waɗansu malaman tafsiri suna cewa gida ne da yake gidan sarauta ne akwai kofofi saboda tsaro to duk kofofin nan sai da tafi ta rufe kar wani ya shigo sannan kuma kar Annabi Yusuf ya gudu ubangiji yace bayan ta rufe kofofin nan wa qalat haita laka tace masa to bismillah ai halumma to kazo ka qala ma'azallahi yace Allah ya kiyaye ni Allah ya tsare ni qala ma'azallahi Allah ya tsare ni yace a'udhu billahi min zalik ina neman tsarin ubangiji daga wannan to wannan shima wata jarrabawa ne annabin Allah dan annabin Allah jikan annabin Allah jikan annabin Allah inda annabi Yusufa dan annabi Yaquba ne annabi Yaquba dan annabi Ishaqa ne annabi Ishaqa dan annabi Ibrahim ne kaga ya biyo silali da tsatso mai tsarki yace ma'azallahi Allah ya tsare ni da wannan mummunan aikin innahu rabbi ai sarkin nan mijin nan naki shugabana ne a hasana maswaya ya kyautata mun yadda ya rike ni a wannan gida kuma in ci amanar sa iyalin sa Allah ya tsare ni waɗansu malaman tafsirin suka ce rabbi din Allah yake nufi ubangijinsa yake cewa innahu cewa ubangijin nan da nake neman tsari tunda ya ce ma'azallah ina neman tsarin Allah yace ubangijin nan da nake neman tsarin sa a hasana maswaya ya kyautata mun tunda ƴan uwana sun nufi kashe ni Allah ya hana sun jefa ni a rijiya da niyan na mutu Allah ya hana an fitar da ni za su iya karbe ni su kashe ni Allah ya hana suka saida ni wayannan mutanen da suka tafi da ni za su iya ci gaba da rike ni a matsayin bawa ne bauta Allah ya hana Allah ya kyautata min matsayina ya dawo da ni fada yasa kuma aka kyautata min a wannan gida yake cewa innahu la yafluhu zalimuna in ne da ne wannan zinan na zama azzalimi Allah ku yace azzalime ba za su rabauta ba to kaga wannan ita ma wata babbar jarabawa ne ubangiji yace innahu la yafluhu zalimuna lallai azzalime ba za su rabauta ba ubangiji yace walaqad hammat bi
walaqad hammat bi wa hamma biha laula ar ibrahana rabbi kadhalika linasharha an wasu'a wal basha innahu min ibadina al mukhlasin
ubangiji yace walaqad hammat bi hakika zalika matar kitfiru ta nufi annabi yusuf da wannan mummunan aiki wa hamma biha amma dan adam takasa malamai sun yi maganganu akan wannan cewa kuskure ne malaman tafsiri su ce annabi yusuf shi ma ya karkata akan cewa zai zina ita har ma da wadanda suke cewa wai har ma ya sunce lahurjan wandansa har ma ya tsuguna tsakanin kafafunta hasha lillahi ka jingina wa annabi yusuf wannan magana ya munana ya munana kuma wannan maganganu da yawa yana bakuna malaman tafsiri amma malamai masu taka tsantsan suka ce hatsari ne ka jingina wa annabi yusuf duk da ubangiji ya ce wa hamma biha sai aka ce wato shi dan adam a cikin zuciyarsa domin a can gaba yana cewa karshe gafa ha hubban ko dan adam a cikin zuciyarsa tsakanin zuciyarsa da magangarar abinci akwai wata fata wadda take mai laushi ita take hana ruwa ko abincin da dan adam zai ci ya shiga zuciyar mutum idan ya riga wuce kofofin makogaro kofar numfashi da kofar da abincin ke gangarawa cikin kyakkyawan halittar da Allah ya wa dan adam wayannan kofofi suna da wani dan tantani wanda yake rufe su idan zaka ja numfashi sai tantanin kofar numfashi sai ya bude ya je ya rufe kofar abinci idan zaka hadi ruwa ko zaka ci abinci sai tantanin da ya rufe kofar shigan abinci sai ya koma ya rufe kofar shan ruwa shi yasa zaka idan ruwa ko mikadan din sai ya kwace ya bi hanyar numfashi zaka ji mutun ya kwawo saboda haka Allah ya wannan da wa jikin a cikin dan adam to in kai kasa kusa da zuciya akwai wata kofata mai laushi wadda ita take tarewa abinci ba zai shiga cikin zuciya ba to wannan ita ake cewa shagafu shagafu da Allah ce kan shagafa ha hubba wannan fata sunanta shagafu cewa Allah madaukakin sarki ya tare sha'awan nan da wannan mata take nufi da wannan babban bawan Allah bai shiga cikin zuciyarsa ba wannan fatar ita ta tare san da ake so ya shiga cikin zuciyarsa ya karkata akan abin da take so a yi to wannan fata ita ta tare shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya ce wa hamma biha yayi nufi to amma bai yi nufin zina da ita ba shi yayi nufi ne ya kubutar da kansa saboda yaga abinda wannan mata ta nuface shi da shi Ubangiji ce laula ar'a burhana rabbih yayi niyya ya auka ba dan yaga hujjojin ubangijinsa ba Abdullahi ibn Abbasin aka ce am yake cewa a ruwayar hadisinsa an masalta masa hoton annabi yaquba ne wai sai ga annabi yaquba haka a cikin bango ya bayyana yana cizi yatsa yana nuna takeici da haushi yau dan sa ne na cikin sa zai yi zina da ya gani sai hankalinsa ya tashi shine kuma sai ya ki to malamai sun yi maganganu cewa akwai dalilai alqur'ani mai tsarki da suka nuna annabi yusuf alaihi salam bai karkata yin zina da wannan mata ba Ali Sabuni ya kawo dalilai guda goma da yake cewa wato waɗannan dalilai ne da suke tabbatar da cewa annabi yusuf alaihi salam bai karkata zai zina da wannan mata ba a ɗaya daga cikin dalilan yake cewa cewa a lalle malaman musulunci sun yi maganganu da yawa don gani da wannan waƙiya ta annabi yusuf alaihi salam yace amma hujjoji da zasu dauki hankali su suke nuna cewa Annabi Yusuf bai yi wannan aiki ba, bai kuma nufaci yin wannan aikin ba, ubangijinsa ya kare shi. Malai yake cewa laqashatta alqalam, alqalami na malamai masu rubuce-rubuce, wato sun yi rubuce-rubuce, wato sun goce a wajen yin bayani don gani da wannan kissa ta Annabi Yusuf, don gani da nufatar da wannan mata ta yi masa cewa wai Annabi Yusuf ya yi niyya zai auka mata da alfasha. Yace wannan magana tayi muni, magana ce wadda bai kamata a ce wato malami mai zurfin ilimi da zurfin bincike ya jingina wa Annabi Yusuf alaihi salam wannan magana ba. Yake cewa domin ita zina ai mummunan laifi ne, mafi muni a cikin wato laifuffuka na kaba'ira. Don Allah cewa yayi la taqrabu zina, kada ku kusanci zina. Yake cewa innahu kana fahishatan wa sa'a sabilan ko wa maktan wa sa'a sabila. Azina mummunan laifi ne, mummunan laifi ne ko mummuniyar hanya ne, yasa Allah ya ce kada ma aje kusa da shi, balle ma wato har a aikata shi. Yace to kuma wannan a ce za a jingina wa Annabin Allah? Sai yace ga dalilai guda biyu goma zan koro muku domin in tabbatar muku isma kiyayuwa da Allah subhanahu wataala ya ba wa Annabi Yusuf alaihi salam. Na farko yace imtina'ihi shadida wa wuqu'ihi amamaha, na farko da ta nuface shi da abin yaki dan ai cewa ma'azallahi. Yace ma'azallahi, Allah ya tsare ni da yin wannan aikin. Yace to kaga fadan wannan kalman ya nuna cewa Annabi Yusuf bai goyi bayan abin ba, kuma abin bai dauki hankalinsa ba. Sannan ya fito ta gabanta inda ta biyo shi suka nufo wajen kofa, kamar da kissa za ta gaya mana a gaba. Qala ma'azallahi, yace innahu rabbi ahsan maswaya, ai mijinki shugabana ne wanda ya kyautata mun gurin zama. Yanzu kuma an haince shi a cikin iyalansa, bayan Allah ya ce innahu la yaflihu zalimun, azzalime ko ba za su rabauta ba. Yace dalili na biyu shine Annabi Yusuf sai ya fita da gudu, wato ya nufo wajen kofa. Bayan ta rufe kofofin, Allah ya ba mu labari yace wastabaqal baba, sai suka yi tserere ne wato wajen kofa. Ai yanzu inda shi ya nufe ta da zina, ai ita ce ta wuce gaban sa, ita ce za ta nemi fita a daki. Amma shi da ya nemi fita a daki, wannan ai a fili ya nuna mana shi yake gudun abin da take so a yi. Allah ya ce wa qadar qamisahu min duburin, har kuma rigarsa ta yage ta baya. Yanzu riga ta yage ta baya me ya nuna? Ya nuna akwai mai jawo shi kenan. Tunda rigar ta baya ta yage, ya nuna akwai wanda ya kai hannu ya jawo shi. To da ya fita da gudu, idan kana rikici da mutum ko kuwa gaba da gaba, ai sai dai ku yaga rigunan ku ta gaba. Yawa, amma tunda ka ga rigar ka ta yage ta baya, to kai mai gudu ne, wanda ya ga maka riga ko shine mai kamo ka. To wannan shi ma dalili ne, kuma dalili ne alqur'ani da ya tabbatar da wannan. Allah ya ce wastabaqal baba, sun yi tserere ne zuwa kofa. Wa qudda qamisahu, wato har rigar sa ta yage min duburin, wato ta baya. Sannan dalili na uku isarihi sijin alfaisha, ai shi Annabi Yusuf da ya ga abin da ya faru, wannan mata yana gidanta, ita za ta dafa abinci ta bashi, ita za ta bashi ruwa, ita ce komi, sarki yana fada, yana gurin fadanci, amma shi yana shiga yana fita a kanta, ya ga abin da ya faru. To sai ki ce ita da lokacin da suka zo bakin kofa, sai ga sarki ya zo, me ya faru? Sai ta ce wa sarki, to yanzu wanda ya nufi mummunan aiki da iyalinka kan me ya dace a yi masa? Ai wannan ya dace a sa shi a kurkuku, ko kuma a yi masa horo mai tsanani. Ita ta gabatar da korafi, sannan ita ta gabatar da hukuncin da ya kamata a yi. Mun gane ko? Shi ba shi damar magana ba. Ita ta gabatar da hetar jira shugaba ya hukunci. Amma malamai suka ce a nan ma ta nuna har yanzu tana soyayya da Annabi Yusuf, tana son sa. Domin sai ta zaɓi hukunci mai sauƙi a matsayin mutumin da ya yi niyyar zina da matar sarki, a ba shi da hukuncin da ya wuce kisa. To me hukunta ce a kashe shi? Sai ta ce shi ai abin da ya dace da shi ne a sa shi a kurkuku, ko kuma a yi masa horo mai tsanani, amma ba ta ambaci kisa a ciki ba. To wannan malamai suka ce, sai Annabi Yusuf ya ce qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya, aini akai ne kurku kuma shi yafi soyayya a gare ni wannan kuma ya faru bayan lokacin da maganganu ya watsa a gari ana cewa mata sarki ta nemi yaron gidanta mata suna tagulmace ana har waka aka fara ana sa ta waka mata sarki ta nemi yaron gidanta to nan ne ta gayyace matan ta tagayyace su fada ta sa aka jera su suna kallon juna layi biyu ta bar wato hanya a tsakanin su duk kamar da alkur'ani ba mu labari kowace aka aje mata abin zama aka kuma bata abin da ake ci ta hanyar yanka da wuka ko lemo ko apple ko wani abu dai wanda ba za dai a ci shi haka ba sai an yanka da wuka saboda haka kowa ta bata daddaya ta bata kuma kowa ta bata sabuwar wuka a hannunta aka yi wanka wa Annabi Yusuf ya kintsa sa ko sabin kaya tace ya fito daga farkon matan nan ya ratsa su daga fadan ya fito ya ratsa su ya fita lokacin da ya fito yana ratsa kowa ta bar yankan abin da take yanka da shi tana yanke hannunta saboda tsaba san ko bata jin ciwo tana yankan hannunta tana yankan hannunta saboda tsabar kallon Annabi Yusuf wanda a ran nan so gan shi mun ce an kawo shi gidan sarki yana shekara 17 yanzu kuma ya kai shekara 33 shekara nawa kenan yayi a fada shekara sa nawa a fada shekara nawa bai kai 20 ba shekara 16 to ita zalika matar sarki shekara 16 tana zaune da Annabi Yusuf ba ta yanke hannunta ba rana ɗaya ne abin da ya gagara ta sha'awar sa har ta rufe dakuna tace ya aikata abin da zai aikata da ita amma yanzu waɗannan matan garin nasu rana cikin sakan ɗaya suka gani suka fara yanke hannayen su saboda so shine bayan ya wuce kowa abin da ya faru suna cewa wannan ai mala'ika ne wannan ai ba mutum bane sai ta tara su tace to wannan mutumin shine kuke zargina a kansa kuke yawo da maganganu na kuke waka akai kuke kaza a cikin gari saboda waina nuna ina son sa yau shekara 16 a gidan nan sau daya na nufe shi da wannan abu kuma yanzu ma Allah yake yaye shi bai aikata ba Allah yake yaye shi bai aikata ba ta gaya musu tace wallahi bai aikata ba bai ni mummunan aiki a gidan nan ba tace to amma ku yanzu gashi saboda haka wannan zargi da kuke min in ya cancanta ku yi min ku je ku ci gaba in bai cancanta kace ah wallahi gaskiyarki to nan ta samu karfin guyuwa kuma tace masa to in ba kai kuma abin da nake so ba yanzu kuma ko ka tankurkuku ko kuma ai maka azaba mai tsanani shine yake cewa rabbi asijunu ahabbu ilayya ubangiji ni nafi zaban kurkukun ni mata da unani ilayhi ko akan abin da matan suke nema na je na aikata da su to shine sai aka shi kurkuku to wannan shine dalili na uku da malai yake gaya mana dalili na hudu cewa Annabi Yusuf alaihi salam bai nufi wannan zinan ba Allah madaukakin sarki ya yabe shi a guri da yawa a cikin alqur'ani Allah ya ce innahu min ibadil mukhlasina yana daga cikin bayin mu masu tsarkake imani akwai wani gurin da Allah yake cewa atina hukuman wa ilman mun bashi annabta mun bashi ilimi ai ba za a ba wa fasiki wannan ba sannan har yanzu malai yake cewa fa hal yakunu mukhlisa lillahi min man hama bi fahishati zina a ce wanda ubangiji ya yabe shi mai ikhlasi ne mai tsarkake aiki ne a ce yayi niyan alfasha ta zina a bai kamata a jingina masa wannan ba dalili na biyar yaro dan jinjiri yayi masa shaida domin an ce mata tunda ba ta taba haihuwa ba ta kan karbo dan makwabta dan yan uwa tana reno to akwai da ta kwantar a can cikin ɗakin ta wannan yaron Allah ya bashi furici yayi magana yayi wa Annabi Yusuf shaida shine ubangiji yake cewa wa shaida shahidun min ahliha wani mai shaida daga cikin dangin ita matar yayi shaida ya ce a duba rigar Annabi Yusuf idan rigar ta yage ta baya to yana da gaskiya ita ce bai ƙarya in ku rigar ta yage ta gaba to shi ya nufo ta ita ta tura shi a wajen tura ita ya ga masa riga ya ce to Annabi Yusuf yayi ƙarya ita ta yi gaskiya ubangiji ya ce lokacin da aka duba cewa rigar ta yage ta baya sai sarkin ya ce mata to wannan yana daga cikin irin makircin sai zama wato Allah ya kota da Annabi Yusuf dalili na shida cewa Annabi Yusuf bai nufaci yin wannan zina ba matan da kanta ta yi furici wajen kubutar da shi take cewa walaqar rawatuhu an nafsi fasa sama ni ne niyya na aikata abu mummunan abu da shi amma fasa sama Allah ya kiyaye shi ko kuma ya nemi kiyayewa tunda ya gudu ya ce a'udhu billahi ya je yayi kaza mun yi kokuwa da shi yana kama kofa zai ja ina jan rigarsa fasa a sama ya nemi kiyayuwa to malam yace kaga wannan shi ma dalili ne wanda Allah ya ba mu labarin sa alqur'ani cewa annabi Yusuf bai karkata yin haka ba dalili na bakwai istighafatu bi rabbihi liyunjihi min kaidin nisa'i ai annabi Yusuf yayi addu'a cewa ubangiji in baka tserar daddani da in baka shiga tsakanin da makicin matan nan ba azbu ilaihina zan karkata zuwa gurin su sannan zan zama ina daga cikin wanda suka cuci kansu Allah ya ce fastajaba lahu rabbuhu ubangijin sa sai ya amsa masa addu'arsa fasarafa anhu kaiduhunna kaiduhunna Allah ya juyar da shi ga barin makircin su dalili na takwas akwai alamomi bayyananu da hujjoji bayyananu wanda suka nuna cewa Annabi Yusuf shi kubutacce ne domin lokacin da ya shiga kurkuku ya nemi ya shiga kurkuku saboda ya ijewa kansa maganganun mutane Allah yake cewa thumma badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayati sannan sai shi sarki yana ta tunani wani hukunci ya dace yanzu yayi akan rikici tsakanin matarsa da Annabi Yusufa daga baya sai Allah ya haska masa a hukuncin cewa gari dai kurin ya kai Annabi Yusufa cikin kurkuku ya kai shi ya ajiye shi a kurkuku hata hinin har zuwa wani lokaci to kaga wannan ma dalili ne cewa da Annabi Yusufa yayi wannan da Allah ya masa ilhama cewa ai masa hukunci to amma sai aka ce aje aje shi a kurkuku kurin babu hukunci har zuwa wani lokaci dalili na tara malam yace adamu qabulihi al-khuruj min as-sijni hatta tabra'a sahatuhu min at-tuhmati lokacin da sarki yayi mafarki cewa ya mafarki mafarkin da ake neman mai fassara mafarkin sarkin mafarki kawo mu zo kan kissa yayi wani mummunan mafarki da hankalinsa ya tashi yace a neman masa malaman fassara mafarki to a lokacin akwai wasu yara biyu da suka zauna da Annabi Yusufa a kurkuku har da za su fita Annabi Yusufa yake cewa sarki ya aje ni a nan kurkuku ya manta da ni ke kana kusan 40 yace amma kun je ku tuna masa labari na Allah ya mantar da su ba su tuno ba har bayan 'yan shekaru to sai sarki ya mafarki da ya mafarki sai ana ta neman wa zai fassara wa sarki wannan mafarki don hankalinsa ya tashi sai labari ya je kunnan ɗaya daga cikin waɗannan da suka zauna a kurkuku domin a kurkukun sukan yi mafarki su zo Annabi Yusufa ya fassara musu to sai ya je fada ya ce in dai kuna son fassarar mafarki ku je kurkuku kaza akwai wani wanda aka rufe shi ya daɗe a kurkuku su ba san ma sarkin ne ya kai shi kurkukun ba sai sarkin ya tuno ya ce ai Yusufa ne a je a ɗauko shi a kurkuku to da aka ɗauko shi da aka je ɗauko shi sai ya ce to shi ba zai fita ba sai an zo an tuntuɓi matan garin nan me yasa su faɗa game da Yusufu har yanzu suna zargi cewa Yusufu yayi niyyar alfasha muna da fasar har yanzu fadin Allah wa hamma bi hadin nan menene a bakin su har yanzu wannan maganan tana nan da yake da yawa masu muta cikin su matan tunda bayan kusan shekara 40 ne aka zo aka tambaye su ka ce a mu ba mu san wani magana dangane da su ba sai alheri to shine yayi da fito shine malai yake to ai wannan shi ma dalili ne don Annabi Yusuf cewa a masu fito da shi a kurkuku irji ila rabbika koma gurin sarki fas'alhu ka tambaye shi ma balun niswatil latilati allati qatana aydihunna menene labarin matan da suka dinga yake hanayen su don gane da kallon Annabi Yusuf idan aka zo aka bashi labari to dalili na goma malai yace al-itirafu sari min mar'atil wato min imra'atil azizi magana a fili da ita matar sarki take fada ita zalika na kubutar da Annabi Yusuf da take cewa qalat imra'atul azizi al'ana hashasal haqq tace yanzu kan gaskiya ta bayyana ana rawatu an nafsi ni ne na nuface shi ba shi ya nuface shi ba ba shi ya nuface ni ba wa innahu laminas sadiqina wallahi Yusuf yana daga cikin masu gaskiya to malai yace waqafa bidhalika burhanan ala iffatihi wa nadahati wannan kadai dalilai guda goma nan sun isa dalilai da ya kamata mutane su fahimci fasarar da suke ba wa hamma biha wai shi ma Annabi Yusufa yayi niyya yace ya kamata su canza fasarar su don Annabi Yusuf bai yi niyya ba Allah ya kiyaye shi shine ubangiji yake cewa kuka ce yayi na'am shine ubangiji yake cewa wala karhamar bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbihi ba dan yaga hujojin ubangijinsa ba kazalika hakan nan dai kamar yadda muka nuna wa Annabi Yusufa hujojin ubangiji Allah ya ce mun yi haka ne linasarifa anhu su'a dan mu ije masa mummunan abu mu ije masa ha'inci a matar shugabansa mu ije masa wato ha'intar Allah da manzo wal fasha da kuma al fasha shine tazina innahu min ibadinal mukhlasin lalle annabi su bai na daga cikin bayin mu al mukhlasina wadanda suke tsarkake wato aiki na'am wakat na ba tambaye ko mai magana biyu sai mu kulo ni na'am وقدت قميصه
وسبق الباب وقدر قميصه
نعم
من دبر والف يا سيدها لدى الباب
نعم
قال ما جزاء من اراد بهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب نديم
قال هي راودتني
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدق من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت ومن الصادقين
فلما رأى قميصه
قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم
وبنجي يجي وسبق البابا سيسكت إليني زوا وجن قوفا معنا badara ilaihi yusufu annabi yusuf ya saurayi lil firari dan ya gudu ya nufi kofa wahiya litashabbusi bihi ita kuma ta bishi da gudu dan ta kama shi fa amsa kalsawahu sai bata kama wuyansa ba sai ta kama bayan rigarsa wajazabarhu ilaiha sai ta jawo shi anan waqaddal qamisuhu min duburin sayri quddanni na mako wa quddako fa waqaddani waqaddal qamisuhu min duburin sayri gasa ta yayi ta baya wa alfa ya sayyida haladal babi suna budewa sai ga shugaban shine mijin nata wato a bakin kofa shi kuma yazo zai shiga qala sai ta charab sai ta fara magana kun san dama wani lokacin idan alkali wato ba mai kaifin basira bane a wajen shugabancin sau daiwa sai ya bawa mai zakin baki gaskiya sau daiwa a kotu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mawa wadansu mutane hukunci da suka zo za su fara magana da shi sai daya ya zabura zai yi magana sai daya ma zabura manzo Allah ce ku bari babban ku ya fara magana to kowa ya tsara nasa manzo Allah sai ya ce musu ni ban san gaibu ba sun zo suna rikici ne akan iyakar gona wannan yace nan ne iyaka wannan yace nan ne iyaka manzo Allah ya ce to duk wanda na dauki haƙin dan uwansa na baya saboda zakin bakin sa to ya karba ko kar ya karba amma ya sani wutar jahannama ne yanka masa yace zai zo da shi ranar alkiyama to idan mai shari'a yana shari'a sau da yawa za ka ga wani mutum yana iya tsara magana amma an kai bincike ko ba shi da gaskiya amma zai iya tsara magana zai dauki hankalin alkali shi yasa ba a san gaggawar yanke hukunci da ka ji zakin bakin mutum kai masa hukunci ka yarda da gaskiyarsa ka ba shi gaskiya a'a ka yi bincike domin wani ba zai iya magana ba alhali kuma shi yake da gaskiya wanda ya zo a kotu sai jikinsa ya fara rawa kai magana ma sai fashe da kuka alhali kuma yana da gaskiya wani kuma kukan matar ko ne na a bashi gaskiya yazo ya langwabe a kotu ya zama abin tausayi in alkali ya taba ya fashe da kuka alhali ko bashi da gaskiya to shi yasa dole mutumin da zai yi mutane biyu shari'a dole sai yayi takatsantsan dan sau da yawa salman dan mai zakin baki yakan dauki mutane ko kuma wani ya zo maka da shirin tausayi ka ji tausayinsa alhali kuma bashi da gaskiya kuma mutane suna da wannan saboda haka sai ta charab wannan mata sai ta fara magana da ta bari malatun da sun samu sarki ya bada izini ya ce me ya faru ke yaya aka yi kika biyo shi ko kai yaya aka yi kake gudu zaka fita suna budewa Allah ya ce wato ubangiji sai ya ce wa alfa ya sayyida hana ke nema wa alfa ya sayyida haladal babi sai suka ci gaba da suka ci karo da shi mijinta wato a bakin kofa kare sai ta ce ma da za'u man arada bi ahlikansu kenan shi ya kamata ya tambaya me ya faru amma kuma ita ta jefa masa tambaya dan ta dauki hankalinsa ta ce masa ma da za'u man arada bi ahlikansu meye sakamakon wanda ya niyyar mummunan aiki da iyalanka kuma shi aka tambaya ma ce da iyalan mai gida ba ce komai ba menene sakamakon wanda ya niyyar mummunan aiki da iyalanka kaga ai kai an riga aiki ta maka lissafi yanzu kurin amsa zaka bayar nawa na hukunci za a yi masa yanzu an riga an gama shi annabi Yusuf ya yi laifi kurin yanzu hukunci za a yanke masa
zuwa ba bawa alƙalin dama yayi bincike akan hukuncin ba mun san tun daga nan ma ba za a yi hukunci na adalci ba sannan kafin sarkin ya magana ta sake dauke hankalin sa sai saboda kar ya ce kashe shi za a yi a tunzule saboda yana santa matar sarki ne a matsayin san shugaba mai cikakken iko mai mulki a hannunsa kar ya hukunci da gaggawa sai ta sarrafa ta dauke hukuncin ta sake bada hukuncin sai ta ce illa an yuzdana ba wani abin da za a yi masa kurin a kai shi kurkuku au azabun alimin ko kuma ai masa bulala ai masa azaba dai mai radadi ai masa wata bulala wanda zai ja jikin sa eh malamai suka ce to yanzu wannan maganganu da wannan malama ta akwai ilimi tattare da wannan mata Allah ya yi mata ilimi domin wannan abin da ta nuna a kalame ne na ilimi ai annabi Yusufu a ya gudu bayya so ya biya mata bukatar abin da take so duk da haka bata ji haushi ba amma tunda an ci karo da sarki sarki kuma yanzu ya gansa a guje ya san dole da abin da ya faru gudun kada sarki ya kori annabi Yusuf ko kuma sarki ya dau wani mummunan hukunci akan sa wanda zai iya halaka shi to sai ta kawo wani hukunci da kanta ta hanyar jefa tambaya kafin yayi tunanin hukunci kuma ta bashi hukuncin saboda haka tace to kurkuku za a saka shi ko a yi masa azaba to annabi Yusuf batun da yanzu an jefe shi da mummunan magana ai dole magana ya kare kansa ko kale yace hiya rawadani an nafsi a ita ta nufe ni da mummunan aiki Allah ya sani ne ban nufe ta ba wa shaida shahidun min aliha kuma mai shaida sai ya shaida cikin ɗan uwanta aka ce dan baffanta ne tazo take lenon sa a gidan sai ya magana yace kuje ku bincika in kana kamisu quddamin qubulin idan rigarsa ta yage ta gaba to fasaddaka gaskiya take domin shi ya nufe ta take ture shi har ta ga masa riga wa huwa min alkazibin shi kuma in yace bai yi ba makariya yake wa in kana kamisu quddamin duburin in kuma rigar ta yage ta baya fa kazaba to ita kariya take domin gudu yake ita take mika hannu ta jawo shi wa huwa min asariqin shi gaskiya yake mallan yace to falan mara kamisahu quddamin duburin yayin da aka duba ga rigar annabi Yusufa ta baya ta yage kala innahu min kaidikunna sai mijinta yace wannan dai makircin ku ne na mata wanda dama ba farau bane abu ne da aka saba inna kaidakunna azim makircin ku mai girma ne malamai suka ce ubangiji yace inna kaidakunna azim makircin ku mai girma ne amma a shedan sallah ce inna kaida shedan kana da'ifa makircin shedan mai rauni ne duk da yadda shedan nan kowa kaga ya bata dalilin shedan ne amma Allah ya ce makircin shedan mai rauni ne domin shedan shi ma sai ya nemi wasuda ai shedan ne yake cewa ina da kibiyar da tunda nake harba ta ban taba harba ta kuskure ba hita ciki manzo Allah ya tambaye shi wace ce kibiyar ta kai ce yace mata inda zai yi harbi duk wanda ya niya zai harba inda zai sa mace a cikin bakarsa ya harba sai ya dace ubangiji ya ce makicin ku yana da girman gaske nan ne zamu zai ku ne saboda haka sai ya bashi hakuri ya ce Yusuf zamu dawo gobe zamu tashi ta nan ya ce Yusuf a ritsan haza Yusuf ka kawo da kai ka yi hakuri wasar shiri da zambiki ke kuma kin yi laifi ki roki gafara ubangiji ki inaki kundi milakatuhin lallai kina daga cikin masu kukule wato wajen nufatan yin wannan mummunan aiki da wannan bawan Allah wanda yake wato kamamman bawan Allah wanda yake karkashin Isma ko saboda lokaci zamu tsaya anan abinda mu karanta daidai muka fassara daidai muna roƙo Allah karba mana ya ba mu lada wannan ma kuskure muna roƙo Allah madaukakin sarki ya fi mana